له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما يهدي الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci da tarin albarka masallacin Imam Ibn Affan da ke nan garin Daya a wannan yammaci na Juma'a yau muna 10 ga watan Sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam 1444 wanda kuma ya zo daidai da 3 ga watan uku miladi a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surat al-imran inda za mu ci gaba da tafsirin aya ta 33 cikin wannan sura ke darasi ne na 29 kafin mu shiga akwai rasuwa da aka yi mahaifiyar ɗaya daga cikin almajiran nan makaranta kuma ɗaya daga cikin ɗan agaji ɗan agajinmu malam auwal zuwa mahaifiyarsa rasuwa rana asabar ta gabata sai mu sa ta a addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata da rahama Allah ta tahuta ubangiji ya haskaka mata makwancinta ya yalwata mata kabarinta ya sanya aljanna taimakonta Allah ya ba da ladan hakuri da juriya ga ƴan uwa da masoya sannan muna jajanta wa ƴan uwanmu mutanen Maiduguri wanda ibtila'in gobara ya same su ranar 26 ko kuma daren 26 daren Lahadin da ta gabata a nan Monday Market inda aka yi asarar dukiyoyi masu yawa muna jajanta musu bisa wannan rashi da suka yi da asara ta dukiyoyinsu Allah subhanahu wataala ya bayar musu da mafi alkhairin abinda suka rasa Allah ya bayar musu da mafi alkhairin abinda suka rasa Allah ya bayar musu da mafi alkhairin abinda suka rasa Allah ya tsare gaba ubangiji ya kiyaye su nan gaba Allah subhanahu wataala ya ba su ladan hakuri da abinda ya same su na jarrabawa
amin
sannan kuma akwai sanarwa ta daura wadda a nan markazin Imam Bukhari muka shirya wa ɗaliban ilimi musamman akan abin da ya shafi tafsiri duba da cewa watan Ramadan yana gab da tsayawa kuma ɗalibai da dama sukan shiga wato karantarwa da abin da ya shafi tafsirin alkur'ani mai girma to bara a irin wannan lokaci mun shirya daura da ta shafi ka'idojin tafsiri wanda ya kamata a ce duk wani wanda zai rungumi tafsirin alkur'ani mai girma ya san waɗannan ka'idoji to sau tari wasu masu tsoron Allah idan suna tafsiri in suka je suka ji irin ka'idojin suka ji ba san su ba sai su hakura wasu kuma daga lokacin za su san cewa akwai aiki babba a gabansu kuma wannan yakan buɗa musu ido wajen su nemi sanin wannan fanni domin su inganta abin da suke faɗa dangane da tafsirin alkur'ani to wannan shekaran ma akwai wannan tsari da aka yi da za a yi kan wannan gaba ta ka'idojin tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma ƙwararren malamin nan a wannan fage wannan fanni Profesa Muhammad Kabir Yunus shi ne zai gabatar bare ya fara bana zai ci gaba akan inda ya tsaya insha Allah ranar Asabar da Lahadi 26 zuwa 27 na wannan watan Sha'ban insha Allahu a nan markaz markazul Imam al-Bukhari da Kirije Zaki a wanda yake son halarta sai ya je markaz domin ya karɓi form ya ciki kuma mata ma suna da gurbi a wannan daura insha Allah saboda ta su ma suna iya halarta sannan baya ga wannan akwai tallafi da sautul haq wanda wancan karatun muka muka sanar za mu sake sanarwa da kuma tunatarwa dangane da wannan sautul haq da shine committee da yake daukan dawainiyar sanin karatuttuka a kafofin sadarwa musamman gidajen radio da gidajen television kasancewar za a shiga Ramadan abubuwan za su karu domin za su fadada ba wai iya Kano ba har so su jihohi namu nan na arewa da ma wasu kasashe ma na makota saboda haka suna ƙara sanarwa da cewa asusunsu yana nan na Polaris Bank da sunan al-Imamul Bukhari Center lambar asusun 1-77-77-84 1-77-77-84 Allah ya bada ikon taimakawa sannan kafin mu shiga tafsirin ayar da za mu ci gaba da karatu a kanta zan so in yi tsokaci game da zaben da ya gabata da kuma wanda za mu yi shiga sati mai zuwa insha Allah abu na farko muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya marar iyaka bisa yadda aka yi zaben lafiya aka zama lafiya wannan babban ni'ima ce ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana kuma addu'o'i ne da ake sai Allah subhanahu wata'ala ya anshi addu'ar bayinsa aka yi zaɓe na ƙasa ba wai na iya jiha ba ko wata local government ƙasa ba ki ɗaya kuma aka yi aka zama lafiya babu wasu manya-manyan fitintunu da tashe-tashen hankali in banda ƴan abin da ba a rasa ba wanda kuma wannan ɗabi'a ce dole za a iya samun wannan can da can amma dai a jinnace a dunƙule an samu wato yin abin cikin natsuwa da kwanciyar hankali to wannan ita ce babban nasara mu a wajenmu kuma dole ne mu yi wa Allah godiya a kanta domin Ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara mana tagomashin irinta nan gaba sannan abu na biyu daman duk sanda za a shiga takara ta wata kujera guda ɗaya masu son kujerar nan sama da mutum ɗaya dole dai mutum ɗaya ɗin nan Allah zai iya rubutawa ita shi zai samu ko ana ha maza ha mata shi zai samu wannan kujera ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba zai samu kujerar dan shi Allah subhanahu wataala ya rubuta zai same ta saboda haka abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta to bawa abinda ake so yayi shine ya rungumi hukuncin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shine mai bayarwa shine mai hanawa mu wannan akidar muke ta musulmi kuma ita ce muke faɗa muna jaddadawa muna yi wa Allah kirari da ita kullum duk sanda musulmi ya yi sallah cikin kirarin da yake wa Allah subhanahu wataala Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd ya Allah babu mai hana abin da ka bayar babu kuma mai bayar abin da ka hana duk abin da kai niyyar bayar da shi babu bayar da shi babu bayar da shi duk abin da kai niyyar bayar da shi babu wanda ya sai hana saboda wannan mu'mini ya kamata har kullun ya rika halarto da wannan ba wai ko ya rika faɗa a bakinsa ba ya zanto a aikace yana yarda da haka cewa abinda Allah ya riga ya yanka ya tsada to haka zai kasance zai wakana duk abin da Ubangiji subhanahu wataala ya riga ya hukunta haka zai wakana duk wani faɗi tashin dan adam yana yin shi ne karkashin kaddarar Ubangiji karkashin abinda Allah ya riga ya rubuta shi ya gaba hadisin Amr ibn al-As da yake cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah kataba maqadir al-khalaiq قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله يا رب تفك أبو هو الذي وفارنا قدرة على التنسى يا رب تفك أبو هو قدرة على التنسى كاف ما يهد التنسى ما يلا كذا دشي كرد دبو خمسة sauran kafin halitta samai da kasa shine kafin halitta dan adam shi kansa tunda sai bayan halitta samai da kasa aka halitta dan adam to Allah ya yi wannan saboda haka mu muna aiki ne da abinda Ubangiji subhanahu wataala ya ce ne aiki qul i'malu annabi ya ce i'malu fa kullu muyassar lima khuliqa dan adam an hukunta masa yayi aiki tunda bai san gaibu ba bai san inda kaddarar ta take ba don haka ba zai ce yayi imani da kaddara ya miƙe kafa ba dole ya tashi yayi fafutuka ya riko da asbab riko da asbab din shi za su kai shi kuma zuwa ga kaddarar don haka muke tashi mu yi fafutuka wajen neman abinci mu yi fafutuka wajen ba wa kanmu kariya mu yi fafutuka wajen neman lafiya in ba mu da ita ba wai dan Ubangiji bai kaddara mana ba a dai shi ya ce ni haka saboda haka dan adam zai yi riko da asbab ko da kuwa akwai abin da Allah ya kaddara dan shi kansa riko da asbab din alama ce ta tabbatar da ubudiyar bawa ga Allah subhanahu wataala cewa shi bawa ga Allah ne don haka yana karkashin kudurar Allah da ikon haka komai a riga a rubuta shi abinda kaga ya same ka to ba zai kuskure maka ba abinda kuma ya kuskure maka to daman ba zai same ka ba ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusiba abinda duk ya kuskure maka to daman ba zai same ka ba abinda ya same ka kuma daman ba zai kuskure maka ba hadisin Abdullah ibn Abbas hadisi ne mashhuri da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa Abdullah ibn Abbas wasiya cike yake cewa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi shay'in lan yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf annabi sallallahu alaihi wasallam yace fasali da al-umma duka za su hadu akan su amfane ka da wani abu ba za su yi amfanar ka da kome mafi abin da Allah ya rubuta maka da kuma za su haɗu a kan su cutar da kai da wani abu ba su isa su cutar da kai da abin da ba shi Allah ya rubuta maka ba annabi ya ce rufi'at al-aqlam an ɗauki alƙalma an gama rubutu wa jaffat as-suhuf abin da aka rubuta ma ya bushe ya kama takarda saboda haka bawa mumini yana rungumar tsada a walƙada don abin da ya zo masa na hukuncin Allah zai rungume shi sannan abu na uku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa waɗannan kujeru suka zo hannunsu to su ƙasƙantar da kansu gaban Allah kada su kuskura su riƙa jin cewa ƙoƙarinsu ne ai wato gwagwarmayar da suka sha ce a'a jama'ar su ce menene ɗinsu ne kada su kawo wannan su san mulki na Allah ne shi yake ba da shi ba wanda yake baka mulki sai shi ce malikal mulki tu'til mulka man tasha mallakin mamallakin mulki kana ba da mulki ga wanda kaka dama wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana ba da mulkin sa kaga Allah ce mulkin sa nashi ne kuma yana ba da shi ga wanda ya ga dama ga wanda ya ga dama saboda ka in ka samu kada ka je kana tinkaho kana cika baki kana horo ko ka rika jin cewa kai kai wa kanka wannan gatan ka manta da cewa Allah ne maka in kai haka to ka ɗauki rubar Fir'auna da ya tsatsuciya yana cika baki a laisa ne mulku misir wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusiru wannan har ya saka rika ganin mutane ba su isa ba kuma daman kuskure da suka yi da ma har suka tinkare ka amma ana khairu min hadha alladhi huwa mahir wa la yakadu yubin saboda ka kaska ɗauki turba irin ta Fir'auna ko ka ɗauki turba irin ta Haruna ka rika ganin wani wayewa ka ce da dabarar ka ta sa ka samu lokacin da mutanansa suke masa nasiha Allah ya bashi matsubiyar dukiya amma wannan duke karfe masa ido ya rika ganin fafutukarsa ne da sanin harkar tattalin arziki da hanyar da sanin buga-buga da shigi da fice shi yasa ya fara dukiya suka gaya masa cewa wabtaghi fima ataka Allahu ad-dahra al-akhir wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi fadlaka al-akhir inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin suka gaya masa nasiha ta masoya cewa abinda Allah ya bashi din na dukiya ya tsaya ya nemi lahira da ita ba wai kuma ana nufin ya manta rabansa na duniya ba ya ci ya sha ya sitira ya zauna guri mai daɗi ya ci duk abin da yake so na halal Allah ya bashi amma kai ya manta rabansa na duniya kai sai ya manta lahirarsa sannan wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata wa mutane kamar kai ma yadda Allah ya kyautata maka sun suna masa cewa wannan abin da yake ciki kyautata wa sai ubangiji to kai ma ka kamanta da bayansa kada kuma wannan dukiyar da kake samu kake ciki ka sa ka ta rika barna a bayan ka kana dole wa kai yake din kana zalunci kana na bin karfi kana na kaisa kana na ba abin da zai karfin ka wala tarzi fasada fil ard Allah baya san mabarata to amma saboda shi dan ya riga ya tsare masa zuciya sai budi baki yace musu inna ma utitu ala ilmin indi wani kawai ba ilimi na ne ya ba ni wannan na san harkar kasuwanci na san yadda ake hada taro da kobo ya zama dala saboda haka kada ku yi min wata wani wa'azi ko ko abin nan ku bani ni na sha wahala na tsara kayana ku bani in kashe shi yadda daga dama karshe ne ya kasance makomarsa fa khasafna bihi wa bidarihi la wa kana lahu min fiyatin yansurunahu min dunillahi wa kana min al-munkasirin Allah ya sa kasa ta hadin shi da shi da gidansa na alfarma Allah bai hadin da dukiyar gaba daya duk mutanen da yake ga suna bin su du suna zuga shi ba wanda yake kawo masa da kuskure shi ma ko da duk abin da ya tara ba ya taimaka wa kansa to wannan sakamako ne na duk wanda zai yi cewa in ya samu wata abu a hannunsa ya sa masa girman kai ya sa masa jiji da kai ya sa su ya rika wulakar da mutane karshe abin da zai yi zai faru gare shi kenan so ake ka kaskantar da kai da Allah ka nuna cewa karfin ba karfin ka bane haka Allah ya ga dama walau la iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah shi me ya hana lokacin da ka shiga gonar da Allah ya baka ba za ka ce ma sha Allah abinda Allah ya ga dama shi yake tabbata to ganin dama Allah ne la quwwata illa billah ba wani karfi sai tare da Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fathu makka ya shiga garin maka kansa a sunkuye dan ya nuna kansar da kai gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba dabara ta bace ba iyawar ta bace ba taimakon sa bane subhanallah to haka yake kamata duk wani wanda ya samu wani wata nasara a cikin komai ne kada wannan nasara ta fara hura shi ya shiga nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya ita karshen sa ba zai kyau abu na hudu waɗanda ba su samu ba kada wannan ta sa su rika jin cewa kamar Allah baya yi da su ko Allah baya son su ko Allah sai da cewa komai ne kaddare su ma ɗauki wannan cewa alkhairi ne ba duk abin da kake so bane yake zama maka alkhairi sai ka so abin da zai zama maka sharri ka ki abin da zai zama maka alkhairi to dai ba alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum wa ada an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa ada an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa Allah ta'ala saboda ka kaska dauka rashin da kai na baka yi nasara ba ko ba a zabe ka ba ka sani fa mutum nawa ne suka yi zaben mutum nawa ne domin kuraɗe da ake cewa hukumar sha'anin sha'a jama'a su suke zaɓar shugabannin su wanda suka yi rijista ana magana miliyan 60 da wani abu mutum da ne suka yi voting suka yi zaɓe 24 Najeriya muna da wajen mutum miliyan 200 da wani abu kaga kore bi ba su yi rijista ba sannan waɗanda suka yi zaɓen kuma ba su yi kwatadin waɗanda suka yi rijista ba to kaga ba ka ce mutanen Najeriya ba su san ka ba ko mutanen garin ku ba su san ka ko mutanen unguwar ku ba su san ka wannan ba ma'auni ba ne ba mizani ba ne saboda kakka ɗauka cewa rashin kai a wajen ka ci baya ne a'a ka ɗauki ta ita ma wata nasara ce ka ɗauka ita ma wata nasara ce wani darasi ne za ka ɗauka akwai abin da Allah ya ba saboda shugabancin nan fa ba wani abu bane illa nauyi ne mai nauyi da Allah zai tambaye ka akan ta lokacin da Abu Zar yake rubun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala tasta'inu bi rasulillahi ni ba a bani wani aiki da zan jagoranta naga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura sahabbansa karbo tattaro zakka ko kula da wata gunduma ko wani abu yake ganin to shi ma ban zai sa a bashi irin wannan Annabi ya da sabar sa ce ya baka inni araka dha'ifan ina ganin kana da rauni wa innaha amana wa innaha khizyun wa nadama yawm al-qiyamah amma zan naga kana da rauni wannan shugabanci kuma ko mun kasance sa amana ce kuma karshe zai iya zama khizyun tozarta da nadama ranar gobe kiyama annabi ya ce innakum satahrisuna ala al-ibara وإن خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها حديث عبد الرحمن بن سمرة نبي كي ذاكر قطعين شو قبنشي هو يكي شي ما ينا في شي ما ينا في شي ما نبي كي أما فا ندامة دولة أنشي لأنه قبل القيامة تيوان ديري لتدحك انت يسوك من يكي كان متلو نيكي يوان idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da Abu Zar wanda shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa kirari cewa sama ba ta yi ma wani da namiji inuwa ba kasa ba ta dauki wani da namiji mai gaskiyar magana ba kamar Abu Zar shine mai gaskiya amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka cancanta ka karbi wannan shugabanci duk gaskiyar ka domin mutum mai gaskiya gane ne yana saurin yadda sai rika ganin kowa ma ai ya kamata ya mai gaskiya to a haka kuma sai ita cutar ita cuta kuma karshe an kama shi da gazawa ba wai Annabi yana tuhuma ta zai ci kuɗi ba ko zai fi wannan ko zai ci damfara ko zai karɓi cin hanci a asdaqu lahja ne haka Annabi ya kira shi saboda kan duk da wannan Annabi ya ce a kai hakuri na ka rashin ba ka din kakka dauka ko wani kasance ne ko wani abu na a kai kyauta tawa Allah ka dauka duk abin da Allah ya zaba maka shine alkhairi wal khairu maqdaruhu Allah wal khairu fi maqdaruhu Allah khairi ne cikin abin da Allah ya zaba maka sannan zabi da zamu shiga nan gaba na sati mai zuwa muna sake jaddada kiraye-kirayenmu da 'yan takarkaru da waɗanda za a jefa za su jefa ƙura'a don Allah a guji tashin tada hankali a guji tarzoma a guji amfani da ƙarfi a guji wato tunzura mutane ballantana ta kai ga jikita wasu ballantana ta kai ga jindaci ترويع الآمنين صورة متعني سنة كن زمن لا فيها باك أنا من ليك بني أبو سليج شيء فأك حنا في أو كما كان كان يقول شخص الجماعة دان ذاك فا متعني قول ككتب كورين تارين جماعة دا مكاني لو كتب ما لا ربا وقوة يدا بيكي ɗan takobinsa da abin nan ɗinsa a cikin abin nan yana yawo da shi a wancan lokaci to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya ɗauko mashi rarar da yana tafiya da shi ko takobi rarar saboda wani zai tafi ko wani abu ya faru annabi ya hana wannan annabi ya ce duk mutumin da ya ɗaga takobinsa a kan ɗan uwansa don ya tsorata shi ba wai don ya tare shi ko ya soke shi ba a dan ya dan firgita shi haka da sunan wasa min ashara ila akhihi bis silah ya dan nuna shi da takobi da makami daga ji to mala'iku za su la'ance shi ko dan uwanka ne na jini da ku fito ciki daya wa dai uba daya ne wuce sai mala'iku su la'ance ka to wannan kana kai amfani da makami ka jikita wani ballantana ta kai ga salwantar da ran wani saboda kawai wani ya ci kujera ya samu nasara ya samu galaba cikin sunan Nasa'i da waninsa hadisin Abdullahi ibn Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ci yawm al-qiyamati rajulun akhidan bi yadi rajul يقول يا رب قتلني سلب فيما قتلني أو رواية يتشخر رأسه جلدا رانا بوك يا ما تنزل يا تشو يا تشو واتو وانا متنعرك عن نسا زيزو دشي جبان الله يمضعو دشي كسر رب العزة ce ya ubangiji ya kashe ka tambaye ni me ya sa ya kashe ka tambaye shi me ya sa ya kashe a wata ruwayar ma zai zo inda ya sare shi ko ya sauke shi jini yana bulbula ce salmu ya rab fi ma qatala tambaye shi me ya sa ya kashe annabi ya ce zai ce Allah zai tambaye shi me ya sa ka kashe wani yace qataltuhu li'izzatik na kashe shi dan izzarka Allah subhanahu wa ta'ala yace al'izzatu lillah ma'ana wanda aka kashe ni ko dai wajen jihadi fi sabilillah ko kuma aka kashe shi saboda ya kashe rai yayi kisa aka kashe shi ko wani dalilin da shari'a ta yadda saboda ka zai zo duk da haka ya tsukuyo wanda ya kashe shi yana tambaya a tambaye shi ne mutumin ne yana da Allah ya yi kitan ne don Allah ba don kansa ba don wani ba Allah ya tabbatar da cewa izzar ka tan izzar ka ta wace wani kuma ya zo ya tsukuyo wani ya kamo hannunsa ya zo da shi gaban Ubangiji a wata ruwa ma sai ya kusanto da shi kusa da al'arji ya ce Allah ya kashe ni a tambaye shi me yasa ya kashe ni yace ka santa huli hizzati fulan na kashe shi ne dan wani ya yi nasara dan wani ya samu abin da yake so dan ina kishin wani dan kabilanci ko dan wani kamar irin wannan kashe-kashen da ake sa matasa suna yi ba tsere ba dalili saboda kawai wani ya samu kujera a ran da aka ci kuyo ka gaban Ubangiji za ka ce na kashe shi don ɗan takarawa ne nan take Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce al'izzatu laysat li fulan izza ba ta shi bace izza ba ta wani bace izza ta Allah ce fa yabu'u bi ismihi fa yakuna min ashabin nar
Allah
ne ya koma da laifin kisansa karshe ka tuta inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fa takuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin haka duk wanda zai kashe rai haka kawai ko ya ji ma wani ko ya sani cewa ranar gobe kiyama ba zai amfana shi zai amfane shi da komai ba da shi da wannan Allah zai yi makamashin wutar jahannama da su aikin banza aikin wofi mutum ya zo ya yi rasa duniyarsa da lahirarsa saboda jin daɗin wani saboda fara'ar wani saboda murnar wani shi ya shiga cikin fushin Ubangiji abu shakka babu asarar da kai wannan muna fata yadda aka samu wancan zabe cikin nutsuwa wannan ma da zai zo Allah ya sa a yi shi a cikin nutsuwa
amin
da kwanciyar hankali
amin
Allah ya mana kyakkyawan zabi
amin
Allah ya ba mu shugabanni waɗanda za su san martabar addini
amin
martabar al'ummar
amin
waɗanda za su tsaya daga cewa sun kiyaye ma wannan al'umma addininta da dukiyarsa da zaman lafiyarsa
amin
Allah ka ba mu shugabanni da za su yi tsoron tsayuwa gaban kara na gobe
cewa amin
da tambayoyin da za su yi musu
amin amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم
Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah astafa Adama lalle Allah ya zabi Adam wa Nuhan da Nuhu wa ala Ibrahim da iyalan gidan Ibrahim wa ala Imran da iyalan gidan Imran ala al'alamina ya fifita su bisa halittu zurriyatan ba'daha min ba'd wa zurriyati tashin ya ga tashi wallahu sami'un alim Allah mai ji ne mai yawan sani mun fara tafsirin wannan aya satin da ya gabata ciki Ubangiji subhanahu wata'ala yana ba da labarin zaɓin da ya yi mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa saboda kasancewarsu masu san Allah ne na gaske Allah ya gama magana kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah sai babu kalin masu san Allah na gaske wanda suke na ƙuri-ƙuri waɗanda Allah ya zaɓe su saboda yadda suke san Allah suke masa biyayya suke biyayya da shari'arsa daga ciki Allah ya gaya mana ya zaɓi annabi Adam mun faɗi irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya fifita annabi Adam ya bi mataki tun daga matakin halittarsa da karramawa da Ubangiji ya masa wajen halittarsa da hannunsa ya busa masa ruhinsa ya sa mala'ikunsa suka yi masa sujjada sannan kuma ya shigar da shi aljannarsa har lokacin da kuma ya yi bi wani abu ko ya saba wa Ubangiji akan abinda Allah ya hana shi ya tuna itaciya sannan daga baya ya tuba Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ɗaukaka darajarsa fiye da wacce bayan ba shi farko Ubangiji subhanahu wata'ala ya shiryar da shi wanda shi ne wato uba ga 'yan adam na farko gaba ɗaya sannan sai annabi Nuhu wanda shi ne farkon manzanni kuma shi ne abul bashariyyati tsani shi ne uba ga 'yan adam na biyu wanda Allah subhanahu wata'ala shi ma ya fifita shi akan mutanen zamanin sa ya ba shi manzanci ya zama shi ne farkon manzo da Allah subhanahu wata'ala ya aiko a bayan ƙasa sannan Ubangiji subhanahu wata'ala ya kubutar da shi bayan tsawon lokaci da ya ɗauka yana yi wa mutanensa wa'azi ba su ji wa'azinsa ba sai ɗan kaɗan daga nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya kubutar da shi cikin jirgin ruwa shi da iyalansa sannan Ubangiji ya ce mana waja'alna zurriyatahumul baqin zurriyarsa su suka yi saura daga nan kuma in adam suka sake yaduwa a bayan ƙasa sannan Allah ce wa ala ibrahim da iyalan ibrahim a wato Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi iyalan annabi ibrahim alayhi salam ya fifita su ala ibrahim su ne zurriyarsa su ne 'ya'yansa da danginsa da makusantansa daga cikinsu akwai annabawan da suka zo a bayansa wanda suke daga cikin zurriyarsa Allah subhanahu wata'ala ya zaba annabi Ibrahim alayhi salam a matsayin badadayinsa kamar yadda cewa takaza Allahu Ibrahim khalila Allah ya rufi Ibrahim a matsayin badadayinsa anan an yi nasi akan iyalansa domin a nuna maka shi ne ma yafi cancanta idan ya zanto iyalansa sun shiga cikin wannan zaɓi da karramawa fa huwa min babi aula an ambaci iyalansa ba a ambaci sunansa ba na farko aka ce inna Allah abin astafa adam ba a ce ala adam ba na biyu ba a ce ala abin nan ala nuhin ba amma nan ala ibrahim sai aka faɗi adam ba a ce wa ibrahim ba sai aka ce wa ala ibrahim saboda yawan manzannin da suka fito daga tsatsan annabi ibrahim alaihi salam kuma saboda kasancewar sa ɗaya daga cikin manyan annabawan Allah kuma shine Khalilur Rahman ana kuma masa kirari da Abul Anbiya wato saboda da yawa daga cikin waɗanda suka samu annabci a bayan ƙasa sun fito daga tsatsan annabi Ibrahim ne alayhi salam to inda so ja'alna fi zurriyatihi kitaba wa nubuwa النبوه والكتاب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب muka sanya annabci da kuma littafi a cikin zuriyarsa wato zuriyar annabi Ibrahim alayhi salam wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika nabi al-muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu min as-salihin
wa Isma'il
wa Yusuf wa Yusuf wa Lut wa kullum faddalna 'ala al-'alamin daga cikin zurriyar annabi Ibrahim suka fito Dawud da Sulaiman annabi Ayyub da annabi Yusuf da annabi Musa da annabi Harun sanan da Zakariya da Yahya da Isa da Ilyas da Isma'il da annabi Elyasa'u da annabi Yunus da annabi Lut dukan waɗannan annabawa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin su ambace su da sunayensu Allah ce wa kullum faddalna 'ala al-'alamin dukkaninsu dinnan mun fifita su akan talakai na zamaninsu to Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan kuma ya ambaci annabi Ibrahim da sunan alayensa domin cika makin annabawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin alayen annabi Ibrahim alaihi salam sannan Allah ce wa ala imran da iyalan imrana Allah ya zaɓi iyalan gidan imran imran shi ne mahaifin annabi Maryam mahaifiyar annabi Isa alayhi wassalam kamar yadda Allah ya faɗa a gaban Maryam ibnata Imran a suratu Tahrim wa Maryam ibnata Imran saboda Maryam ɗan Imran ce saboda Ali Imran suwaye iyalan gidan Imran shine matarsa da kuma ainihin ƴarsa ta ce Maryam da kuma jikansa shine annabi Isa alayhi salam ɗan Maryam waɗannan su ne Ali Imran Allah ya zaɓi waɗannan gaba ɗaya ya fifita su alal alamin ya fifita wasu daga ya fifita wasu daga cikin su akan wato tarikan zamanin su wasu kuma ma ya fifita su akan dukkanin halitta kamar waɗanda aka bawa annabta daga cikin su wanda aka bawa annabta daga cikin su sama suke da kowa wanda duk aka bashi annabi yake annabi ne to yana sama da sauran waɗanda ba annabawa ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita su da wannan annabci kamar yadda al-Hasan al-Basri yake cewa faddalahum Allahu 'ala al-'alamin bin-nubuwwati 'ala an-nas kullihim Allah ya fifita su da abin sauran talakai da annabci da annabci kanu hum al-anbiya al-atqiya al-mustafayna bi rabbihim sunna al-anbiya sunna annabawa sunna masu takawa sunna zababu a wajen ubangiji haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su wannan fifiko haka annabawa da manzannin da suke cikin wannan zuriya su suka fi kowa a cikin halitta gaba daya sannan waɗanda su kuma a cikinsu suka fi falala su ne ulul azmi minar rusul mabuta haƙuri da juriya daga cikinsu sannan wanda ya fi kowa daga cikin ulul azmi shi ne ma'aikin sallallahu alaihi wasallam shi ne na farko a daraja a ɗaukaka a cikin tawagar annabawa sannan mai biye masa annabi Ibrahim alaihi salam sannan mai biye wa annabi Ibrahim annabi Musa alaihi salam sannan annabi Nuhu da annabi Isa akwai sabani tsakanin malamai wanne ne ba wanne ne ba annabi Nuhu ne farko sai annabi Isa ko annabi Isa sai annabi Nuhu sannan cikin waɗannan da Allah ya shafa a cikin gidajen nan da aka ambato duk sauran mu'minai da suka bi wannan gidajen da irin aikin da suke yi na bin Allah subhanahu wataala da bauta wa Allah subhanahu wataala su ma sun shiga cikin wannan zaba su ma sun shiga cikin wannan zaba saboda haka mu'minai da suke cikin iyalan gidan annabi Ibrahim da Ali Imran da Ali Yasin da Ali Muhammad kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa humul mu'minuna min Ali Ibrahim wa Ali Imran wa Ali Yasin wa Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sune mu'minai da suka fito daga gidan annabi Ibrahim da mu'minan gidan Ali Imran da mu'minan gidan Ali Yasin shine Ilyas alaihi salam da kuma mu'minan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna awlan nasi bi Ibrahim للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فإن أولى الناس بإبراهيم ما في كسن متاني بأن الإبراهيم وما في كسن متاني بأن الإبراهيم للذين اتبعوه للذين وقلنا سكبيش دونا النبي دونا سكيبان. فأخذك وانا سكبي أن الإبراهيم عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وانا سكي إيمان وأن ننسوسك في كسنشي لأن الإبراهيم عليه السلام فلا تسوما سنة تكين ذاق دعا الله سبحانه وتعالى يمسو شيسا شيخ الإسلام ابن تيمية قمين لكتشكي مجموع الفتاوى ليس عليك أكم وانا مغانا كعبد الله الآن عباس ديكي تيوى يا لم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا لم النبي إبراهيم yake cewa wannan shi yake nuna cewa idan sauran annabawa sun shiga cikin ahli Ibrahim to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake cancanta ya shiga cikin su. Na haka duk sanda muka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim to muna ta maimaita salatin ga annabi ne kuma mu sake maimaita shi a cikin ali Ibrahim duk sanda muka ce kayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa sai muka ce kuma kai kamar yanda kai salati ga Ibrahim da iyalan gidan Ibrahim to annabi ya shigo cikin nan ma an fahimta saboda kai yana cikin mushabba yana cikin mushabban bai dan saboda akwai takaddama da tabbaci tsakanin malaman lugha galibi a bisa asali a ka'ida al-mushabba bihi aqwa min al-mushabba ko yaushe kana kwatanta wani abu ne da abin da ya fi shi ƙarfi a sifar da kake kwatance a kanta za ka kwatanta mutum da haske ka ce yana haske kamar daren wata daren wata daren sha hudu kaga hasken wata ya fi hasken kowace irin fuska to amma dai idan ka nuna hasken nashi ya fi haske ka kwatanta shi da wannan kaga al-mushabba bihi shine al-badr shine watan fuska saboda wata mushabba ya fi ƙarfi a ciki to yadda muka ce kama sallaita ala ibrahim ibrahim ali ibrahim da zama sune wato shine mushabba bi to ya za a yi al mushabba bihi ana a ce ya fi mushabba shine annabi sallallahu alaihi wasallam da alayhi to shine wasu malamai suka ce ayo a cikin mushabba bi din ma akwai annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan kace ali ibrahim annabi ya shiga ciki mushabba bihi adam bai fi mushabba karfi ba ko a komai an fahimta ko
na'am
Allah ce zuriya tan ba'du hadin ba wata zuriya ce sashin su ƴaƴa ne da sashi wato su ƴaƴa ne da sashi wajen gadar abin da ya shafi wannan zabi da Allah ya yi da gadar imani da Allah subhanahu wata'ala da gadar da'a da kuma soyayya ta addini da taimakawa juna akan gaskiya sun yi gadon wannan sun gaji wannan zabi da Allah ya musu sun gaji imani da Allah sun gaji da'a ga Ubangiji sun gaji soyayya tsakaninsu dan Allah sun gaji taimaka wa junansu a kan gaskiya shi yasa Qatada ibn Da'amat al-Sadusi ya ce zuriyatan ba'daha min ba'd ya ce fi niyyati wal amali wal ikhlasi wat tauhidi lahu wato zuriya ce tashin su ƴaƴa da tashi wajen imani wajen niyya kyakkyawan niyya da kyakkyawan aiki da ikhlasi da kuma kaɗaita Allah subhanahu wata'ala saboda haka duk sun gaji aiki ba haka kawai Allah subhanahu wata'ala ya yi musu irin wannan yabo ba kawai saboda sun fito daga tsatsan annabi Ibrahim ko sun fito daga tsatsan Imran alaihi salam ba wai dan kawai sun fito daga wannan tsatsan Allah ya musu wannan yabo ba ya musu yabo ne saboda imanin da ke tattare da su da kuma kyakkyawan aiki شيء الشيخ الإسلام يقول هذا المدخل لهذا المعدن الشريف لما فيه من الإيمان والعمل الصالح وأن يبود الله سبحانه وتعالى يوم وأن نما وتبقى أهلي يا مس وأن يبود سبوا الإيمان سو لكم كوا وما يبقى شيء سادس جنجن توا جوان تصو مي أهلي مي درجة kawai wannan ba zai iya ɗaukaka darajar mutum ba sai imanin sa da aikin sa na kwashi in ya dangantu zuwa ga asali mai daraja sannan ya zanto in mai mu'mini ne kyakkyawan aiki to wannan ƙarin girma ne a gare shi amma dan kawai ya dangantu da wani tsatso mai asali mai daraja amma bai da imani ko bai da kyawawan aiki wannan ba zai amfane shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baqa bihi amalu lam yusri bihi nasaba, wanda duk aikin sa ya dakile shi ya hana shi gaba, to nasaba ba za ta ce da shi gaba ba, babu inda nasaba za ta kai shi. Shi yasa nasaba ba ta amfani Abu Lahab ba, nasabar Abu Lahab ba ta amfani shi ba, kasancewar sa babban annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saukar da tsinuwa a kansa, kowa yana karanta ta da babba da yaro, mace da namiji, a koyaushe a koyaushe a cikin kowace kabila, tabbata da abila kasancewar sa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin saboda imani, sabanin sauran waɗanda suka yi imani cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar su irin al-Abbas da ƴaƴansa, kamar ƴaƴan sayyidina ƴaƴan Abu Talib da ƴaƴan wato sauran gwaggwannin annabi sallallahu alaihi wasallama, ƴaƴan Safiya da sauransu. Saboda haka dangantakar da take da ta sa suka samu wannan yabo shi ne imanin su da kyakkyawan aiki, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yayin da ya ambaci jimillar annabawa waɗanda suke cikin waɗannan gidaje masu daraja, Allah ce wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa jitabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim, yana daga cikin iyayensu da zurriyarsu da ƴan uwansu muka zaɓe su sannan muka shirye da su zuwa ga tafarki madaidaici. Allah ce wallahu sami'un alim, Allah mai ji ne kuma mai gani ne, wato Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne kuma masani ne. Allah ya san waɗanda suka cancanci a yi musu wannan zaɓi, don haka ya zaɓe su, kuma yana jin dukkan maganganunsu, yana sane da dukkan halayyarsu, yana sane da abin da yake cikin zukatansu, don haka Allah ya zaɓe su ya fifita su akan sauran talibai. Kamar Allah ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Allah shi ya san inda zai sanya, wato yake sanya manzancinsa, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin, mun zaɓi banu Isra'ila mun fifita su bisa saninmu akan sauran halittu. Saboda haka Ubangiji ya yi wannan zaɓi ne da ilimi da sani, ya san abin da ya zaɓa kuma cancanta ta ya zaɓe shi. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa in qala timra
in qala timra imran rabbihim نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
Allah ce iz qalat imra'atu imran, katina lokacin da matar imrana ta ce rabbi ya ubangijina inni nazartu laka ma fi batni muharrara, lalle ni nayi maka bakantan abin da yake ciki na ya zamo intacce don yi maka hidima, fa taqabbal minni, don haka ka karba daga gare ni, innaka antas sami'ul alim, lalle kai mai ji ne mai yawan sani. Falamma wada'atha, yayin da ta haifi abin da yake cikin ta haife ta, wato Maryam, qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji na inni wada'tuha unsa, lalle ni na haife ta ya mace, wallahu a'lamu bima wada'at, Allah ko shi ya fi sanin abin da ta haifa, walaysa dhakaru kal unsa, namiji kuma ba zai zama daidai da mace ba, wa inni sammaytuha Maryam, kuma lalle ni na sa mata suna Maryam, wa inni wa'izuha bika, kuma lalle ina nema mata tsari, wa zurriyataha, ina nema mata tsari ta hanyar ka da zurriyarta, mina shaytan rajim, daga shaytan rajim, wato wanda yake la'anani. A nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai shiga bayanin yadda Allah subhanahu wata'ala ya zabi Ali Imran. Duk da cewa Allah ya faɗi ya zabi annabi da Adam, ya zabi annabi Nuh, ya zabi annabi Ibrahim, ya zabi iyalan Ibrahim, sannan su faɗi Ali Imran alal alamin. To duk ba a zo bayanin, ba a ɗauko bayanin waɗancan na farko ba, domin jigon surar abinda yake magana a kansa mai da martani ga nasara waɗanda suke cewa annabi Isa ɗan Allah ne. Sauraka waɗancan da aka ce an zaɓa duk babu wani rikici a kansu. Nasara sun yarda cewa Allah ya zaɓi annabi Adam, ya zaɓi annabi Nuhu, ya zaɓi annabi Ibrahim, iyalan gidansa. To da aka zo mazan annabi Isa da gidan annabi Isa, to nan aka samu, nan aka samu tangarɗa. Sauraka sai Allah ya dawo ya zai yi bayanin na farko a cikin wannan za ka fahimci me yasa Allah ya zaɓi waɗannan gidaje. Haka kawai Allah ya ce ya zaɓe su babu dalili, babu hikima, akwai wani abu da suka yi na cancanta wanda har Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su. Kuma zaɓin da ya musu an ga alamar eh lalle waɗannan zaɓaɓɓu ne a wajen Allah. Saboda aka ɗauko mutum gidan Imran, gidan Imran da matarsa da kuma ƴar da ta haifa. Sannan a cikin wannan shimfiɗa da Allah ya ɗauko sai ya haɗa ta da haihuwar annabi Isa alayhi salam, wanda ciki kuma ya zanto martani ne ga su nasaran Najran waɗanda suka zo a lokacin surar ta sauka take magana a kai. Sauraka kaga an ɗauko abin ya taho cikin wani irin wato salo cikin hikima, ba tare da an fita daga maudu'i ba, an kawo maka wasu abubuwa waɗanda da ƙarshe kuma aka dare da kai cikin maudu'i da ake magana a kai. Sauraka faɗin abin da ya faru tun daga haihuwar Maryam alayhi salam har zuwa yadda ita kuma ta samu annabi Isa alayhi salam mai da martani ne ga waɗanda suke cewa annabi Isa Allah ne. Yanzu a nuna maka ga tushen daga gidan da ya fito, ya za Allah a masa gida a ce ga zuriyarsa nan ita ce tushensa, ga kakansa, ga kakansa. Annabi Isa yana da kaka, yana da kaka, yana da kakarsa namiji, yana da kakarsa, kakarsa mace. To Allah yana masa kaka ne? Kanta ga masa kakawa wata wani akwai abu sama da cike nan. To saboda haka daga nan a nan Allah zai ƙunsa rajmi wanda insha Allah a karatunmu na gaba za mu warware da kuma wasu abubuwa da suka shigo na hukunce-hukunce ƙarƙashin wannan aya, abinda ya shafi bakance da abinda ya shafi raɗin suna, insha Allah za mu magana. Abinda muka faɗa ne daidai, Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya kai mana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.